demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu kawo muku martanin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta bayar kan shirin da muka gabatar a makon jiya game da ci gaba da tsare dan gwagwarmaya Aijiwala. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kafin mu gabatar da martanin da Ofishin Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya bayar kan wannan shiri a makon jiya a gurguje, za mu tabo wasiƙar da watakil kuka samu labarin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo rubuta wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, inda ya ba shi shawara cewa kada ya nemi wa'adi na biyu saboda gwamnatinsa ta gaza kuma ba shi da ƙoshin lafiya. A gefe ɗaya ya yaba gwamnatin kan ƙoƙarin da ta yi a yaƙi da Boko Haram da kuma cin hanci da rashawa. Amma akan cin hanci da rashawan, ya soki gwamnatin ta Buhari saboda a gefe ɗaya yace tana yakar wasu daga waje, alhali a cikin gwamnatin da masu yin almundanar kuma maimakon a hukunta su ana rufa-rufa. Kuma ya zargi gwamnatin a zaman ta ƴan uwa da abokan arziki. Tsohon shugaban ƙasar na Najeriya ya kuma soki lamirin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu APC da PDP a zaman waɗanda a halin yanzu ba su da dabaru ko manufofin magance matsalolin da ƙasar take fuskanta. Saboda haka yake ba da shawara ga 'yan ƙasar da su kafa wata jam'iyya da za ta yaƙi waɗanda suke riƙe da madafun iko a halin yanzu. Zuwa lokacin muka da wannan shiri, fadar shugaban Najeriya ba ta mai da martani ba kan wannan wasiƙa daga Olusegun Obasanjo ba. Yanzu kuma sai martanin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin jami'in yaɗa labarai na Inspector General na 'yan sandan Najeriya Bala Ibrahim ya yi, inda Salisu Shehu Ashaka ya tambaye shi ko me suke so su faɗa kan shirin demokradiyya yau na makon jiya game da ci gaba da tsare Aijiwala.
To a gaskiya ba mu ji daɗi ba. Menene yasa na ce ba mu ji daɗi ba? Saboda an ambaci Inspector General na 'yan sandan Najeriya, an nuna shi da zimmar cewa mutum ne mara adalci. Mutum ne mai tauye haƙƙin ɗan adam, mutum ne wanda yake amfani da ƙarfi ko iko ya ga cewa ya ƙuntata wani, wanda ya yi karo da ainihin aƙidu da ma wane ne Ibrahim Fotun Idris. Ba mutum ba ne mai irin wannan ra'ayi. Abin da ya kamata a duba shi ne, shin shi Aijiwala da ake tsare da shi, ana tsare da shi ne da ƙarfin 'yan sanda koko da ikon kotu? Ya kamata a ce an bincika an ga shin ya wuce wa'adin da ya kamata a ce yana hannun 'yan sanda, kuma 'yan sanda sun ci gaba da rike shi ba tare da sun nemi izinin kotu ba, koko 'yan sanda sun je kotu sun nemi izinin a ba su lokaci har sai sun kammala bincike? Ba a duba wannan ba. Doka ta ce duk mutumin da ke hannun 'yan sanda kada ya wuce sa'o'i 48 ba tare da an kai shi kotu ba. Abin da aka ke nufi shi ne, idan 'yan sanda suka ga cewa binciken da suke a kan mutum zai wuce sa'o'i 48, to za su garzaya su je kotu su gabatar daga a gaban kotu cewa suna buƙatan ƙarin lokaci don su gudanar da cikakken bincike. Kotu za ta ce, to mun ba ku sati biyu, mun ba ku wata ɗaya, mun ba ku wani lokaci da muke ganin ya zo daidai da abin da hankali zai iya ɗauka. To yayin da aka ba da wannan, za ka dawo ne ka zauna a hannun 'yan sanda, 'yan sanda su ci gaba da yin bincike. Idan suka gama wannan bincike sai su koma kotu su ce, to gashi ga caji kaza, ga caji kaza, ga caji kaza. Idan kuma ba su gama wannan bincike ba, za su iya komawa kotu su ce wa kotu, lokacin da kuka ba mu har yanzu ba mu gama ba. Kotu tana iya cewa, kai ba zan ƙara muku lokaci ba, dole ne ku gabatar da shi a gabana yau ko kuma ku sake shi. Ko kuma in kotu ta duba ta ga cewa akwai buƙatar a ƙara lokaci, za ta ce, to na sake ƙara muku lokaci kaza, ku je ku yi. An duba an ga wannan? Kila ba a duba ba.
In haka Malam Bala, shin izinin kotu ke ci gaba da amfani da shi har yanzu wajen riƙe Aijiwala, ko binciken ne ba ku kammala ba?
A lokaci irin wannan, a kuma tsari na demokradiyya, a kuma lokacin da shugabancin ƙasa ke buƙatar canji, ake kuma da aiki da tsari da aƙida ta canji, ba zai yiwu a ce an riƙe mutum sama da sa'o'i 48 ba a kai shi kotu ba a kuma samu izinin kotu ba. Saboda haka ina tabbatar maka da cewa Aijiwala yana tsare ne a hannun 'yan sanda da izinin kotu, kuma sai sanda aka gama bincike za a kai shi gaban kotu. Idan ba haka ba ne, shi lauyan kamar yadda na ji yana magana, ai lauya ne, ya san abin da ya kamata yi, zai iya zuwa kotu ya ƙalubalanci wannan tsari da ake masa, ya kuma nemi a biya shi diya na cewa an ɓata wa abokinsa ko kuma wanda yake karewa an bata masa suna an tsare shi ba bisa ka'ida ba kuma yana son a biya shi wani abu ya sani shi kansa ya san cewa akwai izini na kotu illa dai kawai ba shi da ikon da zai tursa sa yan sanda yace lalle sun ba da wannan izini amma zai iya zuwa gaban kotu ya sa kotu ta tursa sa ta tsawatar ta zare ido ta ce a kawo wannan takarda idan ba a ba da wannan takarda ba za ta dau mataki akan yan sanda
korafin mutane shine zargin kashin dankali da ake wa yan sanda inda kullum tamkar idan talaka ne aka kama su yadda hali yayi amma masu hannu da shuni ko kuma a ce manyan jami'ai sai yadda suka ga dama ake yi
in har da wanda zai ce masu hannu da shuni kawai yan sanda ke taimakawa ko kuma suke abin nan kai baka cikin wannan idan abu ya shafi talaka ko menene a wannan ne tsari na mulkin yan sanda karkashin jagoranci Ibrahim Idris idan mutun ya kawo kuka ana bi masa kuma an tauye masa haƙi ya tabbatar cewa ana daukar matakin da ya kamata
to yanzu yaushe za ku kammala wannan bincike don akai aijiwa la kotu ko kuma a sake shi idan ku samu ba shi da laifi
to shi bincike baya shi da wa'adi ba za ka iya cewa lalle za a gama bincike cikin sa'o'i kaza ko kwanaki kaza ko makonni kaza ba wani lokaci ana gamawa kafin lokacin da ake zato wani lokaci ana iya wuce lokacin da ake zato saboda wani lokaci allura nake tono garma ana cikin binciken satar fatanya sai kaga kuma an tsinci magana ta kisan kai sai abin ya faɗaɗa ana cikin binciken zargin bata suna sai kaga an yi karo da wani abu wanda ya shafi cin hanci da rashawa ko kuma an shafi wani abu da ya shafi yunkurin yi wa ƙasa zagon ƙasa to wannan sai ya ƙara faɗaɗa bincike ba za ka ce ba za a iya zuwa da neman haƙƙin bata suna amma a cikin wannan bincike ana bi sai gama an samu wani da cewa gashi ma ashe suna maganganu na yunkurin juyin mulki a ƙasa to bincike gaskiya ba abu ne da za a ce maka ga lokacin da za a gama amma ina tabbatar maka ba za a wuce lokacin doka ta amince da shi ba ba za a iya wuce lokacin da kotu ta bada ba idan kotu ta ga cewa yan sanda suna jan kafa ko binciken yana nema ya wuce wa'adin da ta bada za ta ci to a tsaya a gurin a zo a kawo maganar gabana iya abin da aka yi in ya so a dora akai
sai dai kamar yadda kuka ji a cikin wannan martani Bala Ibrahim bai faɗi laifin da ake zargin aiki wala da aikatawa ba kuma bai ce menene laifin da zai kai ga samun izinin kotu a cigaba da rike shi kuma cikin sirri ba laifin ya kai ga zama makarkashiyar kifar da gwamnati ne kuma menene sirri a hukumar aikin haji da ba za a bayyana dalilin da yasa ake rike da Garba Wallan ba domin mun san cewa dalilin kama shi da ya biyo bayan karar da aka ce shugaban na hukumar alhazai ya kai gaban yan sanda
political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Domin amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyar mu.
Can be maintained in our continent.
Masu haro baki dai kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Salisu Shehu Ashaka da Nasiru Adamu Ilika da Jibahilu Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Habu Imam Aliyu Zandakta in sallama da ku mu zama lafiya.